الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 22 غوة رمضان هجران منذ صلى الله عليه وسلم دبو لايا جتريه قد 40 دقائق وانده يأي جديد شاء دي غوة ماتش شكرت دبو بيو da 26 miladiya. Muna cikin karatun tafsirin suratul anbiya. Yau za mu tashi aya ta 55.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين.
شو كابن نعى تنبيهي كما هكا أقوي ولا كيبيا متاجر شو وياماشي multi-purpose cooperative society تناد أدريشي تا police station road رجعتك دونا. Sun ce zuwa ga kwamitin masallacin Malam Bako al-Alawan Rasulun wada Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takardar neman jawo hankalin iyaye maza game da haƙƙoƙin iyalansu. Sun ce gaisuwa cike da girmamawa da fatan alkhairi zuwa ga shugabannin wannan masallaci mai albarka da kuma jagora. Allah ya ƙara wa malin rayuwa, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Wannan kungiya mai suna a sama tana neman taimakon jagororin wannan masallaci mai albarka da su jawo hankalin iyaye maza tare da tunatar da su akan haƙƙoƙin da Allah ya ɗora musu na iyalansu. Duba da abin da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma, inda yake cewa ya ku wanda suka yi imani, ku tsare kawukanku da iyalanku daga wuta, wanda makamashinta mutane ne da duwatsu. Muna fatan Allah ya ba mu jikon yin aiki da abin da ya zo daga cikin Alƙur'ani da Sunna. Allah ya amsa mana ibadanmu. Mun gode. Chairperson Yasira Shitu, to wai kamar yadda aka mun bayani jiya, wai wannan kungiya wai sun kafa ta ne domin yin nasiha ga 'yan uwansu mata. To suna bukata a ce mu ma ta bangaren mu maza, don matan sun ce ana yin nasiha ga mata sosai a nuna musu kusa-kusansu, amma suna ganin kamar ba a cika yin nasiha ga maza ba. Suna ganin kamar mafi yawan wa'azi ana karkatar da shi ga mata ne, alhali ba mata ba ne kaɗai suke laifi. To shi ne suka ce da Allah a yi amfani da wannan dama su ma a ringa tunatar da 'yan uwa maza dangane da haƙƙoƙin da ya hau kansu kan mata. Saboda a cewarsu maza ma su ma da yawa suna tawaye wa mata haƙƙi. Saboda haka maza dai sun ji, mata sun koka cewa ba a cika yin nasiha a gare ku ba. To ni kuma a sani na ana iya kokari wajen yin nasiha ga maza da mata gabaki daya, musamman mu idan abu ya taso. Misali kamar an gayyace mu wa'azi wanda ya shafi aure, to gaskiya muna matsawa sosai wajen nuna wa maza kurakuransu. ko muna nuna wa maza irin haƙoƙin da Allah ya daura musu wanda in ba su kiyaye ba Allah zai tambaye su gobe kiyama. To amma dai wannan kaman ƙara ƙarfafawa ne insha Allah za a dage da yin gyara akan wannan al'amari. Allahu a'lam. Sai tambaya, assalamu alaikum, malam wai daga ina ne ake fara sahu na sallah? Tun daga farko zuwa ƙarshe na maza da mata, to wai daga ina ake fara sahu sallah? Kamar yadda kowa ya sani, idan da kai da liman ne kawai kansan kana tsayawa ne a gefen mai gefen damar liman, inda kai da liman ne kawai za ka tsaya gefen damar liman. Idan kuma ku uku ne, ku biyu za ku tsaya a baya, liman na gaba, za ku tsaya ku yi saiti da bayan liman. Haka nan in ku da yawa ne, duk haka ne, in ku da yawa ne za ku yi saiti a bayan liman, daga nan sai a yi gefen dama a cika shi, sannan a yi gefen hagu a cika. Ba kamar yadda wasu ke yi ba, wasu idan ya zamanto da liman ne da mutane da yawa sai su dumfari gefen dama sa'annan gefen hagu. A wannan kuskure ne, yanda aka yi lokacin suna ko uku, daga uku zuwa sama ana kallon, ana fuskantar wajen da liman yake ne, in so sai a buɗa a yi dama a yi hagu. An gani? Akwai masu fahimtar wai gefen dama ake fara fuskanta sa'annan hagu, amma wannan fahimta ne mai rauni. Allahu a'lam. Malam, menene hukuncin haɗa ƙungiya a musulunci domin taimakawa addini? To gaskiya haɗa ƙungiya malamai da yawa sun yi magana kan shi, cewa mafi alkhairi a bashi. An gane wannan ku? Saboda abinda ƙungiya ke janyowa na ainihin ɓangaranci da ƙungiyanci da ta'assubanci, yana da wuya a kafa ƙungiya ba a samu ɓangaranci da ƙungiyanci da ta'assubanci ba. Sai ka ga idan nasu ya yi laifi sai su ba shi kariya, idan na wanda ya yi laifi sai ka ga sun hau kan shi. To yana da wuya ka ga ƙungiya ta kubuta daga wannan. Shi yasa manya-manyan malamai na sunna mafi yawa bata wanda suke bayarwa shi ne a bashi. An gane wannan ko? Idan har mutane sun kafa ƙungiya, to lallai fa aiki ya gasu tsatsaura, aiki mai girman gaske. Dole ya zamanto duk abin da za su aikata su auna shi da Qur'ani da sunna. Idan ya saba ma Qur'ani da sunna su nisance shi. In har ya zamanto su ƴan ƙungiya ne ga nasu nan ya yi laifi, an gane ku? Amma ga wani shi ma ya yi laifi sai su ƙyale nasu su dinga ainihin ba shi wani irin daraja na musamman, kuma ba sa nuna wa mutane nasu ya yi kuskure, amma suna nuna na waje ya yi kuskure. To saboda haka a taƙaice, wato ƙungiya baya rabuwa da ta'assubanci, taƙalidi da hizbiyanci. Ya zamanto ɓangaranci ana ganin kaman ita ƙungiyanmu ita ce mai kyau, duk sauran mutane wanda ba sa ƙungiyanmu ba ma muka gani na daraja. Wanda irin wannan yana faruwa da yawa. Zaka idan musiba ya samu ahlus sunna wanda baya ɗaya baya cikin ƙungiyan, sai ka ba damu da shi ba, dan ba ɗan ƙungiyanmu ba ne. Amma in musiba ya samu ahlus sunna wanda yake cikin ƙungiyan, da gudu za a nuna damuwa akan shi da abin da ya kama da wannan. Ina fatan gane wannan. Saboda haka abin da ya fi dacewa ga ƙungiya gaskiya a bashi, musamman idan ƙungiya ya tattara akan hizbiyanci, taqalidi da kuma ta'assubanci da abin da ya kama da wannan, da kuma sanya maka dokoki wanda Allah ta'ala bai saukar ba. In kana cikin ƙungiyan za a sama wani doka, idan ka saba dokar za a dakatar da kai. Suna da ƙa'ida wanda dole ne ka tafiyar da ainihin da'awanka akan wannan ƙa'ida ta su. Allahu a'lam. Wani malami ne mai mazhabar zahiriya, malami wanda ya shahara da mazhabar zahiriya shi ne Abu Dawud Az-Zahiri. Sannan kuma an samu wani malami wanda ya zo daga bayansa, shi ma ana kiran shi Ibn Hazm al-Andalusi al-Zahiri mutumin Andalus shi ma yana daga cikin malaman da suka yada wannan mazhaba ta zahiriya ita wannan mazhaba ta zahiriya mazhaba ce mai kyau kwarai da gaske kamar yanda mazhaban Abu Hanifa da mazhaban Malik da mazhaban Shafi da mazhaban Ahmad suke mazhabobi masu kyau yardadu an gane ko mazhabobi masu kyau yardadu wanda malaman sunna sun yarda da shi haka nan mazhaban ainihin Ibn Hazm al-Andalusi zahiriya ita ma mazhaba ce mai kyau to in ka ce to ai abin da ya shafi mazhaban Ibn Hazm malamai da yawa sun tattauna akan shi malamai da yawa sun nuna mazhaban yana da matsala sai mu ce to a cikin matsalolin duk kana magana matsala ne a cikin mazhabobin gaba ɗaya wanne ne ba shi da matsala a cikin mazhabobin gaba ɗaya wanne ne mazhubi shin mazhaban Abu Hanifa ne mazhubi ko mazhaban Imam Malik ko mazhaban Imam Ahmad da abin da ya kama da wannan kowane mazhaba wato akwai abubuwa wanda aka tattauna a kansa kuma ana ganin ba a sallama musu wannan ra'ayi nasu ba daga cikin mafi girman abin da aka tattauna wanda malamai suka yi raddi sosai ga mazhaban zahiriya shine inkarin kiyasi su mazhaban zahiriya san ba su yarda akwai kiyasi ba kuma kamar yadda kowa ya sani kiyasi yana daga cikin hujja daga cikin hujjoji na shari'a a wajen jumhur al-kitab wa sunna wal ijma wal qiyas to akwai wasu matsaloli wanda sauran mazahib su ma sun tafi a kansa wanda ba a sallama musu ba daga ci akwai shar'u man qablana ba dukkan malamai suka sallama ma wannan ba akwai al-istihsan akwai al-istihab akwai ainihin amalu ahlul madina wanda amalu ahlul madina nan shi ma malamai sun yi rajinsa kwarai da gaske akwai abin da ake karba daga cikinsa akwai abin da ba a karba sannan kuma akwai kiyasi irin kiyasin hanafiya wanda wani lokaci suka kyale khabaru ahad su dauki wannan kiyasi to malamai sun musu raddi sosai akan shi duka mazahibin nan akwai abin karba akwai abin ajiyewa amma dukansu gaba daya alkhairinsu ya ninninka kurakuransu an gane dama ana gane cewa wani malami ne na kirki idan ya zama to wato fatawowinsa na alkhairi ya ninninka kurakuran shi ya ce wannan malami ne amma ya zama to fatawowi na kuskure sun ninninka na daidai to wannan ba malami ba ne to waɗannan malaman da na ambata alkhairinsu da fatawowinsu na alkhairi ya ninninka kurakuransu an gane kuma a ka'ida na ahlus sunna babu wani wanda baya kuskure an gane wannan ko kowanne daga ciki ana karɓar maganarsa kuma ana jefarwa sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai kawai to wannan kenan a takaice sannan sai malam Allah ya ƙara wa malam Allah ya ƙara wa malam Allah ya ƙara maka ilimi da albarka dan Allah ina so malam ya yi min bayani akan wannan abubuwa ko bid'a ne ko sunna na farko halartar mata sallar jana'iza za ga mata yanzu su ma suna zuwa sallar jana'iza kuma idan an gama za ka ga ana haɗewa maza da mata yaya hukuncin halartar sallar jana'iza ga mata to manzo sallallahu alaihi wasallam a dunkule yana cewa kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha na kasance a da ina hana ku ziyartar makabarta to amma yanzu ku ziyarce su domin lalle ziyartar makabarta yana tunatarwa game da lahira to wannan wawul jama'a da aka yi amfani da shi a nan wajen shin maza ne kadai ko har da mata kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha na kasance ina hana ku ziyartar kaburbura ku ziyarce shi domin lalle yana tunatar da lahira idan Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata wannan wawul jama'a maza ne kawai aka ce su tsaye da sallah su ba da zakka ko abin ya shafi maza da mata. Ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Sai mu ce maza ne kawai aka ce ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzo, banda mata, haka ne? To abinda da yawa daga cikin malaman usulul fiqh suka tafi akai, idan an kawo wawul jama'a mata sun shiga. Saboda ka'ida na malaman nahwu, idan aka yi umurni, idan ga mata 100 aka samu namiji daya, da wani damiri za a yi amfani, nunun ne zuwa ko wawul jama'a? Wawul jama'a. Saboda an yi taglibu janibin zukur alal binas, an rinjayar da ɓangaren maza akan mata. To wannan kenan. Sannan na biyu, a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce la'ana Allahu za'iratul qubur. Allah ya tsine wa mata masu ziyarta kaburbura, an gani, wal muttaqidina alaiha min, da masu rike ainihin fitillu, masu rike fitillu a gare ta, su sanya fitillu a kabura. To manzon Allah ya tsine wa mata. To sai aka ce wannan hadisin da ya zo cewa manzon Allah ya tsine wa mata bai tabbata ba. Hadisin da ya inganta mata masu yawan ziyarar kabari, ya an zo da shi da sigan mubalaga, mata masu yawan ziyarar kaburbura Allah ya tsine musu. To sai a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam, wata rana manzon Allah ya je makabarta, hadisi ne muttafaqun alaihi, ya je makabarta sai ya ga wata mata tana kuka tana birgima a kabari, tana kuka tana birgima, tana ta mutu ta lalace. Sai manzon Allah ya ce ya hazihi ittaqillaha wasbiri, ya ke wace ki ji tsoron Allah ki yi hakuri. Sai ta juya ta kalli annabi, sai ta ce ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati, ta ce ka shaidanta da ni, ka mayar da hankalinka, ka shaidanta da ni, domin lallai kai ba a musibantar da kai da irin musibar da ya same ni ba ne. Shi yasa haka ke bada hakuri, inda an musibantar da kai irin musibar da ya same ni, ba na tunanin za ka ba ni hakuri. Saboda haka ka shaidanka da ni. Shi kenan, da wannan mata ta gaya wa manzo Allah magana mai zafi irin wannan, sai manzo Allah ya sulale ya ba ta waje. Bayan ya sulale ya ba ta waje, sai wasu mutane suka same ta, suka ce mata ke wace, ke wace, kin san ko abinda kike yi? Ta ce wallahi menene? Bayan ta gama kuka, ta yi kuka, ta yi kuka, ta share hawaye, ta gama birgima, tunda irin wayannan ba a roƙonsu, in sun gaji da kansu za su yi shiru. Na fatan gane wannan. Ta gama kuka, da ta gama kuka hawaye ƙarin su sai shiru. Za ka ce kin san wane ne, kin san abinda kika yi? Ta ce a'a. Kin san wace ya gaya ma wannan magana? Ta ce wallahi ban sani ba. To kin gayawa manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam. Ce subhanallah, yanzu dama manzon Allah ne ya gaya ma wannan magana? Subhanallah, sai ta firgita, sai ta kama hanya ta tafi gidan manzo sallallahu alaihi wasallam. Tana zuwa sai ta yi sa'a ba masu gaji, kofar abu dai, tana zuwa kawai sai ta shige, tana shigewa sai ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zaune. Shine sai take cewa manzon Allah cewa yayi hakuri, bata san ko shi bane, an gane ku? Ya Rasulullah, kai hakuri, ban san ko kai bane. Sai annabi ya ce mata inna masabar inda sadamatul ula, ai hakuri ana yi ne a lokacin dukan musiba na farko. Ni dai yanzu kin ba ni hakuri na hakura, amma ke ba ki yi hakuri ba. Wannan ihun da kika yi da kuka da juye-juye, kin aikata zunubi mai girman gaske. Yanzu ba a kiranki mai hakuri. Duk mutumin da aka mai rasuwa ya yi ihu, ya yi hayaniya, ya yi juye-juye, ya mutu ya lalace, daga baya da ya gaji sai ya daina, wannan ba shi da wani lada, ana nan ana rubuta mai zunubi. Saboda ya daina ne saboda ya gaji, ba ya daina ba ne saboda Allah. Na fatan gani. To mahallin shahid a nan wajen, ina annabi ya ganta? Manzo Allah ya ganta a makabarta. Manzo Allah menene ya hana ta? Ya hana ta ziyara ne ko me? kaga ya hana ta kururuwa da wannan juye-juyen da take yi da wannan raki din kenan juye-juyen da raki shine haram amma ziyaran fa ziyaran ba haram bane inda haram ne sai ya ce wace me ya kai ki ziyaran kaburbura kina mace sai da ce mata haka ba ta'khirul bayan an waqatil haja la yujuz jinkirta bayani a lokacin da ake buƙatar bayanin bai halarta ba sannan akwai wani hadisi manzon sallallahu alaihi wasallam cikin dare yana kwance tare da matar shi Aisha radiyallahu anha manzon Allah sai ya farka a hankali a hankali a hankali sai ya sauka da kan gado sai ya sauka da kan gado sai yana so ya sulale ba tare da Aisha ta san ina za shi ba ashe ita kuma idan ta biyu tana kallon shi tace na ga inda zaka je yau ita a tunaninta a matsayinta na mace irin kishin nasu da mata kila zai sulale ya je wani daki shi kenan da annabi ya fita yana tafiya a hankali sai ta kama bin shi yana tafiya tana bin shi yana tafiya da annabi ya yi nisa sai ta hada hadda gudu annabi sai yana cin dan tafiya 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 haka in ya ji dan gudu in ya waiga sai ta dan tsaya ta dan boye can sai annabi ya ci gaba da tafiya ci gaba da tafiya in ta ga yayi nisa sai ta dan hada dan gudu in ta ga ya tsaya annabi ya ji dan motsi sai dan tsaya ga waye ke bin sa sai ta dan boye haka suka yi tai haka suka yi tai har ya zamanto sun zo annabi ya je makabarta na bagi'a ashe annabi a wajen ya kai ziyara ne domin ya yi sallama ga matattu kuma ya yi addu'a a gare su shi ne annabi da ya je ya je musu sallama kuma ya musu addu'a dama ya samu zuwa ya yi an gani dama alaƙan ainihin musulmi da mutanen da suka rasu shi ne ka kai musu ziyara kai musu sallama assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun kai musu addu'a an kaje kuma kai musu addu'a Allah ya gafarta musu wannan shine alaka tsakanin ka da su idan har abin ya kai ga zaka je kana roƙon ma'abuta kabarin ka daga hannu kana roƙon wani shehi wane ko waliyi wane ko imami wane kamar yadda ƴan rawatib suke yi shi'a ce ya husaini ka ba mu arziki ya husaini ka ba mu haihuwa to wannan an tashi daga abin da yake sunna an koma shirka kuma shirka bai fitar da mutum daga musulunci na fatan gane wannan to manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama addu'a tana kallon shi da ta ga alamun manzo Allah ya gama yana so ya juya kawai sai ta yi sauri ta falle ta riga shi zuwa gida shi kuma annabi ya kama hanya ya yi gida da ya yi gida sai ga Aisha tana nishi irin alama an yi gudu din nan ta ce me ya faru shi ne daga baya ta gaya mishi gaskiya ta yi tsammani zai fita ne ya je wani waje shi ne ta tabi shi ashe za shi makabarta ne ce ta bi shi har makabartar amma daga baya ta dawo ne a guje to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mata inkari ba wajen dilala a nan Aisha ta je ina ta je makabarta da haramun ne zuwa mata da zai ce wane ne ya ba shi izini ki je makabarta saka akwai hadisai da yawa masu son ƙarin bayani ku je ku duba littafin ahkamul jana'iz na al-allama Nasiruddin al-Albani Nasiru Sunna zai ji bayani daki-daki game da wannan matsala din an gani to hadisin da aka hana mata ziyarar kaburbura su ne matan da za su je kabari suna ihu suna bankaura suna kuka suna tumbuta sun lalace to irin wayannan mata su ne matan da ake hanawa da matan da za su je suna cuɗanya maza da mata ya kamata in mata sun je kaburbura to ya kamata su ware kansu daban mata daban maza daban in an samu cuɗanya duk wani taro wanda ake samun cuɗanya maza da mata haramun ne shi sai dai taron da ba za a iya hanawa ba wani taro ne ba za a iya hanawa ba saboda yawa aikin hajji na arfa duk ƙoƙarinta ba za ka iya saboda jama'a suna da yawa ba a iya rabewa to wannan ya zama to babun ad-darurat tubihul mahzurat ba wai ya halatta bane lalura ne in har za a iya rabe wato wajibi ne a rabe in ba za a rabe ba to haramun ne a in ba za a rabe ba to ya zama to lalura na fatan gani wannan shine tambaya na biyu tura sakon juma'a mubaraka zaka ga wani tun karfe 12 na dare zai tura maka message wai juma'a kare to ya matsayin shi to wannan magalan cewa juma'a mubaraka wato yana daga cikin matsala wanda malamai suka tattauna akan shi ko za ka jewa daga cikin mutane a wannan zamanin ana yawan tura wannan gaisuwa zuwa ga yan uwa dalibai suna turawa zuwa ga malamansu sannan dangi suna turawa zuwa ga dangoginsu da ana yawan turawa an gane to yana daga cikin matsala wanda malamai suka tattauna akan shi musamman malaman wannan zamanin tunda matsala ne na zamani matsala ne ba a san da shi zamanin magabata ba amma magabata suna da ka'ida na gane bid'a da sunna na gane haram da halal ko da babu irin shi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake cewa ya kamata mu dinga auna addininmu ne da fahimtar magabatanmu wanda Allah ta'ala ya yi musu yabo na alkhairi Allah ya yarda da su kafin wannan lokacin to akwai maganganu guda biyu suka shahara maganar farko wato bid'a ce makaruha wato a ware juma'a kadai a ringa juma'atu mubaraka ware juma'a kadai ana tura wa mutane wannan gaisuwa wannan bai zo daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam bai zo daga sahabbai ba radiyallahu anhu daga cikin masu wannan ra'ayi da wannan fahimta akwai al-allama Abdulaziz ibn Baz rahimahullah da kuma Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya musu rahama dalilin su suka ce al-asalu fil ibadat at-tawqif fala yushra'u minha illa ma shara'ahu Allah wa rasuluhu asali game da ibada tawqif ne ana dakatawa ne sai an samu nasi shin wannan abin da kai juma'atu mubaraka kayi ne dan ka samu lada ko kayi ne kawai haka nan tambaya dake kayi ne kawai dan ka samu lada ko kawai kayi ne kawai dan kayi rubutu haka nan ba dalili kayi ne dan ka samu lada kaman ibada ne shi tunda ibada ne asalin shi ana dakatawa ne sai an samu nasi ba a shar'anta wani abu na ibada sai abinda Allah ta'ala da manzansa suka shar'anta amlahum shuraka sharahu lahum min al-din ma lam ya'zan bihi Allah shin ko suna da abokan tarayya ne da suke shar'anta musu addini wanda Allah bai bada izini ba in dai abu ya shafi ibada ya shafi addini dole ana buƙatar sai ka samu izini daga mai shari'a sannan na biyu lalle sahabbai sun kasance mafi tsananin mutane na wajen kwaɗayin alkhairi babu wanda ya fi sahabbai kwaɗayin alkhairi da a ce wannan juma'atu mubaraka da alkhairi ne da sun rigaye mu zuwa gare shi ko da alkhairi ne da sahabban manzon Allah sun rigaye mu zuwa gare shi sannan na uku daga cikin abin da yasa aka hana ana jin tsoron kada mutane su yi zaton cewa yin haka wata sunna ce tabbatacciya daga annabi ana ji tsoron me kada mutane su yi tsammanin yin haka wata sunna ce tabbatacciya daga annabi don wani ya ga ana yawan juma'atu mubaraka sai ya tsammanin wannan wani sunna ne tabbatacce kila manzon Allah ya karanta bai san mutane ne suka hada larabcin ba yan Najeriya ne suka hada larabci ko kuma wasu daga cikin larabawa suka faɗa an tambayi babban malami a Sheikh Salih ibn Uthaymeen Allah ya masa rahama game da maganar mutane su cewa juma'atu mubaraka ko abin da yake shafa ga ma'anar maganar yace la na'lamu lahu asalan fi sunnah fala yanbaghi an tutaka al'ada ya tabadalu hunna kull juma'a yace ba mu san cewa wannan abin yana da asali a cikin sunnah ba ko baya kamata a rike shi a matsayin sunnah ko a rike shi a matsayin al'ada kada a rike shi al'ada ma'ana al'ada ya zama tun juma'a sai an yi an gane yanzu an mai da shi ka'ida kawai duk juma'a sai an yi rubutu a tuttura kai zuwa ga mutane juma'a tun bana ka mayar da shi al'ada bid'a ne wanda mutane za su dinga jujjuya tsakanin junan su wannan yayi ya tura wannan shi ma ya tura ma wannan ya zama to al'ada ana ta maimaita shi in ya zama al'ada ana maimaitawa ya zama bid'a to amma kuma ka duba maganar shi idan abin zai faru jifa jifa ba dan jifa jifa wani lokaci kawai na hurga sai nan da wata ɗaya ƙara hurgawa ba mai da shi al'ada wanda zan ringa yi duk juma'a ba mai da shi wani sunna ba an gane wannan ko to wannan shine ra'ayin Ibn Uthaymeen Allah ya masa rahama ra'ayi na biyu akwai masu ganin ya halatta in ya kasance babin addu'a ne in ka ce juma'a tun baraka kamar kana mai addu'a ne Allah ya sa juma'a ta zama ta albarka kaga babin addu'a mutum na iya zuwa kawai ce Allah ya maka albarka ko Allah ta'ala ya biya maka bukata to kaga wannan in dai babin addu'a ne kana yi masa addu'a ne kuma sannan baka dauke shi a matsayin sunna ba sunna mai lazimta wanda zaka ce duk juma'a sai an yi kamar wancan magana in baka dauke shi sunna mai lazimta ba ka ce duk juma'a sai kai kana yawan tura shi in ka mai da shi al'ada wanda zai zama to kuna musanye tsakanin junan ku duk juma'a sai an yi ya zama bid'a amma an kana yin jifa jifa in an yi so ɗaya za a daɗe ba ƙara yi ba kuma an dauke shi ne addu'a ne ba a dauke shi wani abu na ibada ba to akwai masu ganin cewa ya halatta an gane wannan ko saboda haka wannan ibara din addu'a ne da albarka addu'a ga musulmi da alkhairi ai an shar'anta shi da sharadin kada ya kudirce wannan sunna ce tabbatacciya ko kuma ya lazimce ta kowane juma'a kamar wata ibada ce ta musamman la to maganar da ya rinjaye wajen malamai shine kada a rike ta al'ada ya zamanto ko da yaushe tun juma'a sai an yi an gane al'ada tabbatacciya kowane juma'a sannan kada a kudirce ta a matsayin sunna idan mutum ya faɗe ta babin addu'a kawai kuma yana yi ne jifa jifa to wannan babu laifi insha Allah Allah ta'ala shi ta bace mu lokaci ya dan jabaru kai ala wa alaikum assalam na'am sallata ai a ka'ida kamar yadda yake na yi magana kan ziyartar mata makabarta amsa da na bayan kenan ban ba da amsa a kan sallarsu ba a zamanin manzo sallar sallar mata na yin sallah ga wanda ya mutu akwai hadisi a cikin muwasa hadisin Aisha radiyallahu anha lokacin da ainihin akwai yaran wasu mata akwai wata mata ana kiranta Baiza matar tana da yara guda biyu yaran sun mutu da yaran suka mutu sai ta ce sai Aisha ta ce ainihin a kawo mata sirji a kawo mata yaran sai musu sallah a masallaci shi ne sai mutane abin ya ba su mamaki ya za a yi a kawo gawa cikin masallaci subhanallah shi ne ta ce wai so mutane me yasa sun cika yawan mantuwa da wane da wane da ya rasu ai gaba ɗaya zamanin manzon Allah a cikin masallaci aka yi musu sallah kaga wajen Jilala ta ce a kawo su sai musu sallah kafin a wuce da su an fahimci wannan ko to kuma akwai hadisai irin wannan da suka yi nuni cewa mata a zamanin manzo suna yin sallah a lokacin da maza ke sallah amma babu cuɗanya tsakanin maza da mata na ba san gani to hadisin wancan hadisin ina ganin Abdullahi bin Zubair ne in ba na manta ba shi ne ya rasu to sai Aisha ta ce kafin a wuce da shi a kawo mata shi masallaci sai mutane abin ya ba su mamaki yaya za a kawo gawa ta ce me yasa mutane sun cika yawan mantuwa ai manzon Allah bai yi sallah ga ainihin ƴaƴan nan guda biyu na matan nan bai za ba sai a masallaci sai kowa ya dawo cikin hankalinsa yana daga cikin manhajjarsa wannan siya ina ba ta gane wannan to sannan kuma duk wani nasi wanda yake banta wanda Allah ya wanda Allah ya bada umurni ga maza yana shafan mata saboda ka'idan an-nisa'u shaqa'iqur rijal mata ɗan uwa shaqiƙai ne na maza ma'ana mata ɗan uwa shaqiƙai ne duk wani doka da ya shafi namiji ya shafi mace sai dai indai shari'a ta ware indai shari'a bata ware ba to duk dai ne innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal hanifina wal hazuwa dai karshe to duk kaga in kaga nan shari'a ta ware innal muslimina wal muslimat amma in ba ware ba fa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu nan mu'minai maza kawai ake nufi innal mu'minuna innal mu'minina wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata sashin su majibinta sashi ne to anan kenan banda mu'minai mata kenan wa wal shi da kago ba shi da ke son kawo ba kamar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah maza da kare zasu wa qimu salata wa atu zakah maza da kare zasu yi sallah eh wa atiu ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul shin maza da kare zasu yi da'a ga Allah da manzo banda mata an-nisa'u shaqa'iqur rijal duk dai mai son karin bayani akan dai wannan cewa mata su ma suna yin sallan gawa ya duba akamul janaiz na to masha Allah to ci gaba da bayanin da muka yi jiya mun yi bayani akan annabi Ibrahim alayhi salam da kuma mahaifinsa inda muka nuna mahaifinsa sunan da ya shahara gare shi ne Azara ko a lokacin da ainihin annabi Ibrahim ya ce wa mahaifinsa kuma ya ce wa mutanensa ma hazihi tamasilu lati antum laha akifun menene waɗannan mutum-mutumai wanda kuke lizimta kuna bauta musu in an yi gunki akan siffan mutum an yi gunki yana da kai yana da hannu yana da ciki yana da ƙafafuwa ana kiran shi tamasil an gane ana kiran gumaka irin wannan tamasil mutum-mutumai akwai gumakan da ake yi ba siga na ɗan adam ba an gane ku sai ya ce wa mutanensa menene waɗannan mutum-mutumai da kuke lizimta kullum ba kwa rabuwa da nan wajen sai suka ce mai ƙalu wajenna a ba a na laha a biji sai suka ce mun samu ubanninmu suna bauta musu shi ne hujjanmu ba ma son ka tambaye mu hujja kawai mu dai hujjanmu mun samu ubanninmu mun samu kaka da kakanni ana bauta ma waɗannan gumaka ko babu wanda ya isa ya cire mu daga wannan ra'ayin ba ma so ka kawo mana wani aya ba ma so ka kawo mana wani hujja hujjanmu kenan ko mun gamsu ala sai annabi Ibrahim ya ce laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin in ku haka ne hakika kun kasance da ku da ubanninku kun kasance cikin bata bayyananne da ku da iyayenku gaba ɗaya kun kasance cikin me cikin bata ashe duk mutumin da yake yin addini sai ka tambaye shi wannan addini naka ina ka samo shi sai ce ba na son ka tambaye ni hujja na samo addinin nan cikin iyaye da kakanni to wannan mutumin in ya kasa kawo hujja to lalle ya kasance cikin bata bayyananne an gane wannan ko to ƙaru sai suka ce a ji ita na bil haqqi am anta min al-la'ibin shin ka zo mana da gaskiya ne ya Ibrahim ko kai kana daga cikin masu wasa ne wannan magana naka wasa ne ko kana yi da gaske ne in kana yi da gaske ne mu san kana yi da gaske saboda abin da yasa suka gaya ma annabi Ibrahim haka yaya za a yi annabi Ibrahim ya faɗa haka alhali gidansu shine gidan bautan gumaka in ma ana gado kamata a yi a ce annabi Ibrahim ya gaji wannan abin saboda mahaifinsa shine jagora na ainihin me na bautan gumaka shin ya Ibrahim ka zo mana da gaskiya ne ko ka kasance kana wasa dan Allah ba ma son wasa in kana yi da gaske ne mu sani sun dauka wai da wasa yake yi na'am
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين
سيدي موسى والله إذا قلت ما وصاني كيبا أبنج جنكو ني إنا قيام أبنج جنكو شيني رب السماوات والأرض شيني أبنج جنك سمي لك السي با ونم متم تبيبا wa'annan mutum-mutumai ku ne kuka saka su da hannayenku ku ne kuka sassaka su da hannayenku yaya za a yi mutum ya sassaka abu da hannunsa kuma ya bauta masa kace a'a yace musu bar rabbukum rabbus samawati wal ard a'a ubangijinku ba shine ubangijin sammai da kasai allazi fadarahunna wanda ya kirkiro halittar su bayan da ba sa nan wa'annan abu gaba ɗaya da ba sa nan Allah ne ya kirkiro halittar su akwai bambanci tsakanin khalaqa da fadara amma bambanci ne dan kadan in an ce khalaqa zai iya yuwa wato ka halicci abu amma ka kwaikwayi na wani ne an gane zaka iya amfani da khalaqa in ka halicci wani abu ka kwaikwayi na wani amma shi fadara ka halicci abu ba tare da ka kalli tsarin na wani ba kai ne ka fara yin shi ina ba san gane to Allah ta'ala shi ya fara halittar kowane halitta ba wai ya kalli tsarin na wasu bane amma duk mutanen duniya idan kaga sun yi wani abu to suna kwaikwayon abin da wani yayi ne an gane wannan ko to ubangijinku shine ubangijin sammai da kasai allazi fadarahunna wanda ya kirkiro halittar su wa ana ala zalikum min ashahidin kuma ni akan wannan magana da na gaya muku ina daga cikin masu sheda ina da hujjoji wanda zan iya gabatarwa a gare ku cewa waɗannan gumaka da kuke bautawa kuna batawa kanku lokaci ne an gane wanda ya halice su ubangijin sammai da kasai ne ya halice su ni kuma ina shaida akan wannan na'am
wa tallahi la akidanna aslamakum ba'da an tuwallu mudbirin
to zai iya yiwuwa lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam da ya gaya musu wannan ka ce wannan magana naka maganar banza ne kana so ka gaya mana ka fi mahaifinka hankali ne ka fi shi ilimi ne mahaifinka ya fi ka gogewa ya fi ka shekaru kuma wannan addini an daɗe ana yin shi shekara da shekaru ana samun biyan bukata an gane wannan hai idan mun roƙi waɗannan gumaka suna biya mana bukata in muna neman haihuwa nan muke dumfara in muna neman lafiya nan muke dumfara in muna neman dukiya nan muke dumfara ya za ka yi ka zo ka ce mana waɗannan gumaka ba su da tasiri an gane sai suka nuna ma annabi Ibrahim maganar da yake faɗa maganar banza ne ya ma daina wannan maganar tunda da sun ɗauka da wasa ne to da gaske yake to sai ya ce musu wallahi na rantse da Allah tunda na muku wa'azi na gaya muku gaskiya cewa waɗannan gumaka ba su da tasiri ta kusa ko ta nesa suna rantse da Allah la'akidanna asnamakum wallahi da sannin zan kulla ainihin kaidi an gane zan kulla ainihin kaidi ga gumakanku ba'ada an tuwallu mudbiri bayan kun juya kuna masu bada baya to wallahi zan yi kaidi ga gumakanku menene kaidi kaidi shine yin amfani da farauniyar hanya wajen kama makiyinka ina ba ta gane wannan mutum ya yi amfani da farauniyar hanya ya zama to mutum bai fito ƙaro-ƙaro ba idan mutum ya fito ƙaro-ƙaro ya dumfare ka ba kaidi ba ne wannan yanzu idan kana da makiyi sai makiyin nan ya fito ƙaro-ƙaro ya ɗauko takobi ya ce zai kashe ka ya yi kaidi kana da makiyi sai makiyin nan sai ya zo ya ce maka akwai wani walima wanda za a yi a waje kaza an gayyace ka ka zo ka saki jiki ka bi shi ashe ya tanaji wasu mutane karkashin ƙasa wanda kana zuwa za su harbe ka a haƙa rami a wajen abin da ka ba wanda ya san inda kake a nan wajen an maka me kai kamar yanzu ɓera yana damun ka a cikin daki ko ɓeraye to kawai in suka fito sun fara maka barna sai ka fito ka bi su a guje sai su gudu yaya kaidi to ma tun dame ka sai aka ce maka akwai wani wani mai take sa bera wani wani kama kafa ko su din nan akwai wani tarko na bera wanda wannan tarkon bera idan ka zo ka sa shi ka zo ka dan sa kifi a wajen ko beraye nawa ne suka taka wannan tarko to akwai wani abu wanda yake kaman gom iya wani tarkon bera akwai wani abu kaman gom wanda beraye na hawa zai kama musu kafa to ne zo daga nan za su yi zubuga zubuga su kwaci kansu ba zai yiwu ba sai ka zo ka dauko tarkon ka samu takalmi ka bubbuga ka kace su ka je ka wurgar in ka cire sai ka kara dana kaga nan bai kai musu wato kai amfani da farauniyar hanya su din nan da sun gane cewa ka dana wannan tarko ne dan ka kace su da ba za su zo ba su din nan sun dauka kai mutumin kirki ne wallahi wani mutumin kirki da Allah ya hada mu a gidan nan kullun sai ya aje mana kifi a wajen wani kwali yana aje mana mutumin kirki ne gaskiya samun irin wayannan mutane yana da wahala ana cewa ma dan salafiya ne wallahi dan salafiya ne masu bin littafin Allah da sunna akan fahimtar magabata shine yake aje mun wannan kifin ko ba zai gane kuransa ba sai lokacin da yazo ya taka wannan abun yana takawa ya ga an rike mai kafa ya buga da kwaci kansa ba ya samu kanshi a lahira nan ne zai gane kuran shi kun gane to irin wannan shine kaidi kamar yadda malaman bid'a ke yi malaman bid'a idan ya zamanto sun nemi su hallaka ka ga zahiri abu ya gagara sai su yi kaidi sai su kulla ma kaidi sai a ji a kullo asiri suna kiran shi makaru ko kaidi a kullo asiri aka kullo asiri a allan karfe a zo kawai a kara shi a wuta kaga mutum yana ta ihu yana ta jin ainihin zafi a jikinsa ga shi kuma babu wanda ya sa mai wuta tsaban asiri ne da mu'amala da shedanu da aljanu tsaban kangare wa dokokin Allah da kafirci wa Allah saboda tsaban kafirci har suna iya sanya allo su kara shi a wuta su yi ma wani asiri a gari su halakar da shi to irin wannan to shin wanda ya maka wannan abu za ka yi kai shi kotu me yasa saboda ya bi farauniyar hanya ne ba ka da wani hujja da za ka iya cewa wane ya min kaza to irin wannan mugun ɗabi'a wanda malaman bid'a ke yi mushrikai misali to irin shi ana kiran shi kaidi an gane innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin an gane ku to annabi ibrahim yawa shi wannan kaidi din ko makar din kana bi ne akwai makar na sharri akwai makar na alkhairi kaga Allah yana cewa wa makaru wa makarallah wallahu khairul Allah shine biyayyen masu me masu makar Allah yana makar baya yi wallahu khairul makirin Allah shine biyayyen masu makar ashe makar na Allah na alkhairi ne Allah yana yin makar innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilul kafirina amhilhum waida lalle su suna kulla kaidi ni ma ina kulla nawa zaka malaman tafsiri suna cewa lalle kafirai suna kulla kaidi ni kuma ina mayar musu da kaidin su so suna jin nauyin jingina wannan magana zuwa ga Allah a kaidi kala biyu ne akwai kaidi wanda aka idan a cutar da kai ba tare da kana da haƙƙi ba haka nan kawai mutum ba abin da kai masa yana so ya ga ya ga bayanka irin yanda wani yake gashi nan da kai da wani kuna kasuwanci sai wannan wanan yaga kana samun ciniki sosai irin abu dai kuke sayarwa yaga shi bai cika samun ciniki ba maimakon ya tsaya ya roki Allah ya tashi cikin dare ya ringa ainihin sallah yana sallah yana roƙon Allah da addu'o'i daban-daban sai shi yaga ba zai iya yin haka ba sai ya bi ta hanyar bokaye da miyagun malamai a zo a bashi asiri don ya haukata wancan mutumin ko kuma ya zamanto wancan da zaran ya zo kasuwa sai rashin lafiya ya kama shi kan gaba ɗaya ya kasa gane kanshi amma yana zuwa gida sai ya warke wallahi an ce akwai wani bawan Allah haka nan da aka mai yana samun ciniki sosai yana ta samun budi wallahi da aka dafa mai aka mai wannan kaidi din wallahi in ya zo kasuwa haka zai zo kamar mahaukaci dole ne sai kuma yana komawa gida yanda kasa an yi ruwa an dauke haka wannan bawan Allah ya tai daga baya dole ya bar wannan kasuwan na fata gane kin sa a matsayin ka na ahlus sunna baya halarta ka kwanta in za ka yi kasuwanci ko za ka yi aikin gwamnati dole ne ka dogara ga Allah fi mushriki ya dogara ga wa ga shedan yana nan yana bautan shedan irin kafircin da yake yi kafin ya cimma wannan buri da za ka bincika ko kare ba zai ci ba wani sai ya yi zina da Esther sannan ya samu wannan asirin wani sai ya yanka ɗan adam ya sha jini ya goga jini a jikinsa sa'annan wani sai an dafa mai jariri an mai ainihin farfesu ya ci sa'annan ya yi wannan asirin da zai cimma burinsa shi dai burinsa ya za a iya samu duniya to kuma ya za ka yi sai ka riƙe Allah irin wannan azkar din azkarus sabah wal masa da duk wani zikiri na neman tsari ayatul kursi mu'awwazatani qul ya ayyuhal kafirun da duk wasu abubuwa yawan karatun suratul baqara da dai duk wasu ayoyi da duk wasu hadisai wanda manzo Allah ya nuna mana na kariya ne to lallai mutum ya nazarce su in ba haka ba kuwa zaman ka a kasuwa zai maka wahala saboda kana zaune da manya-manyan arna ne ko da kaga suna sallah wallahi wani kata mushriki ne wani yana sallah ne kawai dan a ce masa musulmi wallahi ba musulmi bane shi ina ba san gane to irin wannan shine makaru mummuna amma makaru na alkhairi fa shine kayi shi dan ka kwaci kanka ko kayi shi dan ka kwaci wani yanzu Allah ta'ala da yake yin nashi makar din ko kai din yana yi ne dan ya kwaci musulunci da manzanni taqasamu billahi la dubayyitannahu wa ahlihi thumma lanqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna la qadirun wa inna la sadiqun haka ne mutanen annabi waye mutanen annabi kwale sun zauna mitin suka rantsa la dubayyitannahu za mu mamaye shi da tasafe da shi da iyalansa za mu mamaye duk mu kashe su haka ne sannan sai mu ce wa danginsa ba mu halarci wallahi ba mu san yadda aka kashe ainihin mutanen su ba wallahi ba mu sani ba nan bai suka yi makar su ce wallahi ba mu san yadda aka yi suka mutu ba wa inna la sadiqun ila har ma ta'aziyya za su zo a zo ta'aziyya ana kwalla ana hawaye ana shafi abin nan an gani sai Allah ya ce mai wa makaru wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la a gani sun kulla makar kuma mun yi namu in ji Allah su nasu mai kyau ne Allah fa Allah ya yi nashi ne min babil muqabala sai da kafirai suka yi sannan sai Allah ya mai musu rabar sani Allah ya yi ne dan ya kwaci musulunci da manzo a lokacin an yi ne dan a kwaci annabi Shu'aib shi Allah ce fanzur ne kai ba kana aiki ba tu makarin yi anna damarnahu wa qaumahum ajma'in ka duba yanda karshen makircin su ya kasance an gane lalle mu da muka yi namu makar din mun darkace su da su da mutanen su gabaki daya watilka buyutuhum khawiyatun kun gane so raka Allah ta'ala baya makar sai dai min babu muqabala sai kafirai sun yi sai Allah ya mayar da martani innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashurun an gane wannan ko to so raka watallahi na rantsa da Allah ya ji annabi Ibrahim la akidanna asnamu zan kulla kaidi ga kuma kan bayan an tuwallo mudbirin bayan kun juya kuna masu bada baya annabi Ibrahim zai yi kaidi mummunan kaidi ko mai kyau saboda yana so ne ya nuna musu bautan gunki kafirci ne kuma kila ba za su iya ganewa ba sai ya fito wannan hanya din na'am
faja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un
faja'alahum juzadan sai ya sanya suka zama to gudu-gudu annabi Ibrahim da ya zo sai ya samu gatari ya zo ya daddar su suka zama to gudu-gudu illa kabiran lahu sai dai babba daga cikin gumakan la'allahum ilayhi yarji'un ko la'alla za su dawo zuwa gare shi su tambaye shi tunda sun ce wannan gunki ne kuma suna samun biyan bukata wajen wannan gunki din. To sai ya bar babban, saboda in suka zo su tambayi babban me ya faru, waye daga daku. Na'am.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين.
تذكرت أه من فعل هذا بآلهتنا وانين يأيك تولنا لألولهم وانين يجدد أمانه كما كان إنه لمن الظالمين للينا تذكرت أن الظالمين كما يجب ما تذي تند وانن شيني ألن سوان ديكي بيامو بقاتا ya kamata su yi tambaya me ya faru, shin ta yaya ma aka yi aka samu nasara har wani ya samu nasara kan allolin da suke bauta ma, wane ne ya aikata wannan ka allolinmu, lallai yana daga cikin alzalumai. Na'am.
Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
Suka ce gaskiya ba mu san wanda ya aikata ba, babu da tabbas, amma mun ji wani saurayi yana ambatar su, mun ji wani saurayi yana cewa la'aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, la'aqidanna asnamakum wallahi zan yi zan kulla kaidi ga gumakanku bayan kun juya. Mun ji wani saurayi yana ambatar su, ana kiran shi Ibrahim. An gane ko? A je a kira Ibrahim a tambaye shi, zai iya yiwuwa shi yayi wannan abu. Na'am.
قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
تذكرتوا كذود الشيء أقبل متعلي أقول الشيء أقبل متعلي قوة يقني كذود متعلي سشيدا ده أبن ده النبي إبراهيم ذي كنا أنا وجن كمان سو ما سن كرفة فزتو ما في رنجا ينزتو سنا قرن النبي إبراهيم عليه السلام شيء. Saboda wannan wa'azin da yake ta musu din nan yana nuna musu bautan gunki babu kyau, kuma duk garin babu wanda yake da irin wannan aqida sai Ibrahim shi kadai kawai. Saboda haka ku zo da shi gaban mutane, kowa ya gan shi, saboda mutane su sheda su ga abin da ya maguma kanmu. Na'am.
Qalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim.
Sai suka ce, ƙalu ka ce a an tafi alta haza bi alihatina, shin kai ne ka aikata wannan da gumakanmu ya Ibrahim, ya kai Ibrahim? Suka tambaye shi. To an ce mana lokaci ya yi, insha Allah za mu tsaya a nan, za mu ci gaba daga inda muka tsaya, Allah kai mu gobe. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.